Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da saki saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiru, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Nigeria, inda ta saki tattaunawa da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative don jin wasu dalilan da yake iya sa mata da matasa shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma matakan da kungiyoyin suke dauka na taimakawa. Masu sauraro, bari mu ji ta bakin kungiyoyin nan guda biyu.
So mu muna wayar da kansu da cewa dole a je makaranta, saboda idan ka je makarantar nan ya kamata a ce by the time ka gama makaranta kai ma kana da kasan ciwon kanka, za ka yi abin da ya dace ma society dinka. To makarantun kuma idan kika duba
su ma an ce suna yi,
ba ma haka nan ba tukuna. Yaro zai tashi zai je makaranta sai ya taka kilomita 2 kafin ya kai makaranta. Yanzu kaman wani wuri ana ce mishi waro a nan Abuja, yaran nan ba secondary school
a wurin,
a wannan wurin sai sun tako daga nan gurin a kullun kowace safiya sun je apo resettlement,
sannan a samu makaranta,
sannan a je secondary school.
Primary kenan,
akwai primary daga baya an zo ai musu primary. Primary din ma ba wai yana kusa da gidajensu ba, sai sun taka. To ki lura da cewa yaro yana ganin da safe mai yiwa akwai kuma yunwa, tunda idan kika duba the sustainable development goal an ce zero hunger poverty, to akwai poverty,
talauci,
talauci na nan. Talauci kuma na sa mutum in ba wanda yake da karfin zuciya ba ya komi. Yaro ya kwana bai ci abinci ba, an ce mishi ya je makaranta, zai je makaranta kuma zai taka ya je wannan makarantan,
kuma kile hadu da wasu miyagu a hanya
sosai. Idan kuma za a dawo, takowa za a yi kafin a je gida, an hadu da yara kila a yi wani shegantaka sannan kafin a je gida. To yo yaro ya je makaranta, abinci kila so daya suka ci, gobe ma haka nan. To jibin wanda suke shan kwaya suka nuna mishi, kai da Allah, wai me kake wahalar da kanka, ga hanyar da zamu iya bi, an ka sha abun nan baka tsoron kowa,
kuma ba sai kana da kuɗi ba.
Yawwa, sannan kuma kin ga ba asibiti a kusa da mutane, kin ga wannan ma shi ma illa ne. Sannan inda aka ce wai mata sun fi shan kwaya a bisa maza, akwai abin da ake ce ma gender inequality. Ana fifita da namiji a bisa ƴa mace. Ƴa mace ita za ta je talla, ƴa mace ita za ta zauna a gida ta yi wahala, ƴa mace ita za a sa ta je ta yi auren dole da bata shirya ma ba, daga nan sai ta gudu. Saboda da yawa yara mata da muka hadu da muke mu'amala da su, sun gudu ne daga gidajen mazajensu. Ai musu yarinya tana shekara 13, 14, 15 ai mata aure, ta auri wani tsoho da bata sani ba, daga nan kuma ba wai cikin kwanciyar hankali take ba, sai su gudu. Akwai wani wuri da ake ce ma gidan drama. To gidan drama inda zaka ga kin zo, idan kika zo har aka buda miki, aka waye a wurin su, kin waye, an buda miki ido, kin zama wata
member,
kin zama magajiya ke ma. To har recruiting suke yi. Idan kika zama magajiya sai shi mai gidan drama sai ya tura ki kije ki kwaso wasu.
To kafin bari mu dakatar da ke anan, muna kan gidan drama, bari mu dawo wajen Rejoice ga mana irin mata da kuke wa'annan mu'amala da su Rejoice. Baya ga kukan cewa kila wasu mazajensu sun mutu, ko kuma a'a wasu mazajensu sun kyale su, to me kuke fadakar da su? Shin wa'annan hujjoji ne na cewa mace ta koma shan kwaya
ya fitar da ita daga wannan kangin?
A'a, to wannan ba hujja bane da zai sa mace ta shiga wannan rayuwa. Amma kin san abin da yake sa su shiga irin wannan halayen, saboda rashin sani ne, ba ilimi, so basu san cewa ga abin da ya kamata ba.
Kuma ba su da mai fada a ji.
Ba wanda yake gaya musu, saboda kin ga yawancin su dama da shike wuraren su yakan zama akwai poverty sosai, akwai yunwa,
akwai fatara
sosai. So dan haka yawanci ba su da ma kudin da zasu yi radio, bare TV, bare ma su samu hanyar da zasu ke jin abin da yake faruwa a duniya. So su a sanin su shine wannan iyakacin dan
abin da
muhallin nan nasu, abin da ke faruwa a gurin suna ga kawai shine rayuwar duniya. Dan yawancin su in kika je kika zauna da su, kuna discussing da su, ba za su taba gaya miki cewa a'a sun san ma. In kika tambaye su ma waye ma mai anguwan su, yawanci ba su san sunan shi ba, za ki ga cewa lalle suna lakin ganewa ne sosai. So shi yasa muke, in muka tashi muka je muka tara su, muka sanar da irin su mai anguwa haka, sai mu tara su sai mu fadakar da su cewa to hakan nan fa bai yiwu ba ga yadda rayuwa take an da yawan su idan suka gane sukan dena saboda in muka ga wanda kuma nasin yayi yawa
ba tare da kun kai su wajen ko hukuma ko wayanda ke magance wannan al'amarin ba
eh sosai kin ga kaman mukan yi aiki da su NDLEA kaman wanda ma cases din su ya zama yayi sosai ya zama so severe akan kai su har psychiatric ana kai psychiatric hospital
asibitin
tababbu
amma da yaddan hukumar kula da miyagun kwayoyin ko
ayoyi su NDLEA
su ne za su shiga gaba
su ne suka shiga gaba so daga nan su za su karasa da shi saboda mu ba mu da hurumin da zamu handling wayannan level din cases din kenan
to jama'a anan zamu dakata a madadin wakili Muryar Amurka Madina Dauda ni Binta Esero da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu sake ci gaba daga inda muka tsaya